الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوبا تقوز قوة مكبا كازو با ديوا نو ني ميكي قوة ربيع الأول bakwai ne yau ina jin ko yau muna bakwai ga watan uku watan rabi'il awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da hekara 1442 wanda yazo daidai da 24 ga watan 10 a Gregorian calendar 2020 wannan shine kaset din mu na bakwai daga cikin jeren giyar karatukan littafin la ilaha illallah معناها شروطها نواقضها وفضائلها لتافهم فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله ابن رسلان حفظه الله تعالى إذن جماعر مسلمي بسمان تابا منا نان أتكي مقدمة تبيو تونا لتافي واند دا أتكي مالا يتزرتي يهي أتكي أصل دورا لتافهم مالا يفار كاو منا ma'ana da kuma girman wannan kalma da cewa saboda ita ne Allah yayi kaza saboda ita ne Allah yayi kaza saboda ita ne Allah yayi kaza har muka zo inda malamin yake cewa wa bin nafi wal ithbat fil kalimat at tayyiba la ilaha illa Allah wannan kalma ta kunshi an nafi wal ithbat nafi al ibadati amma siwa Allah wa ithbatuha hasran lillah haka ake fara nafi li ibadati amma siwa Allah wa ithbatuha hasran lillah wato kore ibada daga wanin Allah wannan kalma babban aikin da take shine takan tana kore ibada ga wanin Allah cewa da akai la ilaha to an rusa duk wani Allah gaba daya ina fata an fahimta cewa da akai illallah to an tabbatar da kwaya daya tallin tal alwahidul qahhar an gane allazi la ilaha ghairuhu wala ma'buda siwahu wanda babu wani Allah bayan shi kuma babu abun bautawa koma bayan sa ina fata an fahimta allazi la ilaha ghairuhu wala ma'buda siwahu wanda babu wani Allah bayan shi kuma babu wani abun bautawa kuma bayan sa jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to hine abinda wannan kalma take dauke da shi ba'athallahu ar-rusula da ita ne Allah madaukakin sarki ya turo manzanni duk wani annabi da Allah ya turo a wannan duniya tun daga kan annabi Adam har zuwa kan Muhammadur Rasulullah primary assignment din da Allah ya ba su shine su gaya wa mutane la ilaha illallah shi yasa muka ce farkon ilimi ma da Allah ya ce ayi shine asal la ilaha illallah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik dan haka duk ilimin da dan adam ya tara a duniya imma ilimin nan na addini ne imma ilimin nan na boko ne imma ilimin nan na sana'a ne imma na yadda zai rayu ne duk ilimin da ya samu komai mangwafancin sa mangwafa ko to komai mangwafancin mutum in har bai san la ilaha illallah ba wallahi tallahi aikin banza ya karanto hayaniya ya karanto shirme ya sani ba abin da wannan abin zai tsina na masa idan ma har ya tsina namar to bai wuce anan duniyar sa ba wannan kwa duniya karariya ce faniya ba ta da wani amfani ga duk mutumin da baya kan addinin musulunci bahi da fahimta dangane da wannan kalma ta la ilaha illallah. Saboda haka ko menene kake tinkaho da shi a duniyan nan, to kai tinkaho da shi, amma babban abin da za kai tinkaho da shi a duniyan nan shine kai tinkaho da kasan tauhidi, kasan aqida. Wallahi in baka san wannan ba, ko me ka samu, ko me kake tinkaho da shi, to lalle kuwa kana ainihin wato cikin fagauniya. An gane magana da kyau ko? Yawwa. Fashirku fahadharhu wa shirku khatarun. Mawaki yace shirka wallahi ka nisance ta, shirka wallahi hatsari ne. Yace za shirki laysa bi ghafiril laysa bi ghafiril dhunubi, wato ma'abocin shirka ba a yafe masa zunubansa saboda mushriki ne. An gani shirkar ta sa bahi da yadda za a yi samu shiga a gurin Allah. Ranar da zai fara samun shiga shine ranar da ya tsantsanta tauhidin sa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuma tace kalmar sa daga dukkanin shawa'ibul shirki, rassa na shirka. To idan mutum ya tace wannan, to da izinin Allah duk abin da ya nema gurin Allah, Allah zai iya sauraron sa kuma zai iya bashi. Ba wannan awwalu da'awatihim, farkon da awassu da mutanen su da aka turo shine wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan dallaha wajtanibu at-tagut. Wato hakika mun tu babu al'ummar da ba a turo mata manzo ba. An gane ko? Babu al'ummar da ba a turo mata manzo ba. To manzan nan abin da yake ce mata shine ta bauta wa Allah, ta nisanci dukkanin abin da ba Allah ba, ta nisanci bauta wa duk wanda ba Allah ba. Ina fata an fahimta. Yasa yace wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, ba mu kasance masu azabtarwa ba har san da muka turo manzo. Yace ayi aka ki, yace a bari aka ki bari. To wannan shine dalilin da ke sa mu azabtar da duk wani wanda ka gaci a cikin azaba. An gane magana da kyau ko? Wannan dalilin ne yasa malamai suke cewa ahlul fatra su Allah ba zai musu azaba ba, saboda su a lokacin su babu manzo. Annabi Isa ya wuce, Annabi Muhammadu kuma bai iso ba. To wasu malamai kuma suka ce a'a, ai ko da Annabi Isa ya wuce, akwai burbushin addinin Annabi Isa bai gama disashewa a duniya ba, na gaskiyar, na hakikar. Na fata kun fahimta. To wanda suke kan wannan addinin, to su Allah ba zai musu azaba ba idan sun rasu kafin zuwan Annabi Muhammad. Amma waɗanda sun san da wannan addinin da burbushin sa, Annabi Muhammadu bai iso ba, su kuma ba su yi wancan addinin da ya shaura na Annabi Isa bayan rasuwarsa ba, to su kansu shiryawa azabar Ubangiji. Jama'a kun fahimci magana? Don haka in an zo ana magana akan ahlul fatra, malamai suka ce ba a dunkule su gaba ɗaya a ce dukkanin su an gafarta musu ko ba za a yi musu azaba ba. Duk wani annabi bayan tafiyarsa addinin sa yakan shaura. Dalilin mu akan haka yanzu, ai annabi shekara 1000 da wani abu da ya wuce ko? Amma yanzu addinin sa yana nan ko baya nan? Yana nan. To haka annabi Adam lokacin da ya zo ya tafi, ya tafi amma ya bar addinin da Allah ya turo shi. To wanda suka doge akan wannan addinin su ba su da matsala, amma wanda suka kisi addinin suna jira wai sai wani manzo ya zo su bi har suka mutu akan wannan, to malamai suka ce su kan ba za su kubuta daga azabar Allah ba. Ina fata kun fahimci magana. Allah ya shiryar da mu. Wannan ta zo a cikin suratul Nahli aya ta 32 ko da 6. Wa qala ta'ala, Allah ya sake cewa, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ya ce wa ma arsalna min qablika, ba mu turo ba kafin kai, min rasulin, na daga manzo, duk wani manzan da ya zo kafin zuwan ka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ba mu turo shi ba illa face nuhi ilaihi, sanda muka yi masa wahayi, muka turo masa dan aika, muka turo mala'ika Jibrilu ya gaya masa, annahu, yadda lamarin yake, la ilaha illallahu, la ilaha illa ana, Na fata an fahimta. Lallai babu abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai ni fa abudun, dan haka abauta mu. Duk wani manzo sanda muka tura masa wannan sakon, kuma muka ce ya fito karara ya gaya wa al'umma. Shi yasa mu al'ummar musulmi Allah ya ce mu maimaita wannan kalma sau biyar a kiran sallah, saboda mu shelanta wa duniya cewa la ilaha illallah. An gane ku? Kowa ya ji ya fahimta, wanda Allah ya sa ya zo ya karba, to falillahi alhamdu, duka za mu haɗu a aljanna da mu da shi. Wanda kuma ya ki, to wallahi ya jira, domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Bukhari, ya ce wallahi babu wani mutum da zai ji labarin zuwa na ko da bai ganni ba, ya ji labarin na zo na karantar da tauhidi da aqida, na karantar da cewa abotawa Allah shi kadai, amma ya ki yarda da wannan sakon, ya ki karba har ya mutu ba akan wannan sakon ba, illa kana min ahalin nari. Annabi Muhammad ya ce wallahi tallahi sai Allah ya danna shi a wuta, kuma in ya shiga ba zai fita ba. Jama'a kun fahimci magana? Saboda haka waɗanda duk suka ji sakonnin musulunci, koda ta hanyoyin yada bayanai na zamani, koda ta hanyoyin wato ainihin wato a karantarwa, koda ta hanyoyin litattafai da ake bugawa, koda ta zuwa wa'azi ƙauyensu, suka ji da kunnansu, amma suka ki yarda, suka ki karɓa, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace su jira kiyama ta tashi, wallahi sai Allah ya kora su a matsayin kafirai. Ina fata kun fahimci magana. Saboda haka wannan shine Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci. Wannan aya ta zo a cikin suratul anbiya'i, aya ta ainihin wato 24. Wa min ajli hadhihi alkalima, malam Sa'id Raslan yace saboda wannan kalma ne, khalaqallahu aljinna wal insa, Allah ya halicci mutane da aljanu duka da wannan kalma ne, Allah ya halicce su. Dan haka kuskure ne a ce Allah yayi duniya dan manzon Allah. Allah bai yi duniya dan manzon Allah ba, Allah yayi duniya ne dan abota mishi. Jama'a kun fahimci magana da kyau ko? Kuskure ne. Annabi Muhammadu dai Allah ya turo shi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu turo ka ba face ka zama rahama ga al'umma, amma cewa duniyan nan saboda annabi aka yi. Malamai suka ce wannan ya saba wa tauhidi da aqida, Allah yayi duniya ne dan abauta masa. Hine wa ma khalaqatul jinna wal insa, dama su ne duniyar aiko, almutane da aljanu su ne waɗanda Allah ya dora wa shari'a, kuma su suke rayuwa a duniyar, domin idan ka cire su to babu komai kuma a duniyar, haka ne ko ba haka ba, sai fili kawai. To wannan duniya da mutane da aljanu da Allah ya yi su a cikinta, Allah ya yi su ne dan su bauta mishi, ba dan annabi Muhammadu ba. Jama'a kun fahimci magana? Allah ya datar da mu. Wa min ajli hadhihi alkalima, saboda wannan kalma ta tauhidi ta kade ta Allah, khalaqallahu aljinna wal insa, Allah ya halicci mutane ya halicci aljanu. Wa min ajli hadhihi alkalima, saboda wannan kalma ne ta kalmar la ilaha illallah, khalaqallahu as-samawati wal arda, Allah ya halicci sammai ya halicci kasai. Shi yasa ma yace ainihin wato saman da kasan suna neman su rikice, saboda an nuna Allah yana da da takadu samawatu ko yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda. Allah ya ce takadu samawati, sama ta yi dab, ya tafattarna minhu, ta rugurguzo, ta faɓɓallo, ta ruso, ta hautsuno akan mutane. Wa tanshaqqu al ardu, kasa tana dab da ta tsatsage ta kekkece. Wa takhirru al jibalu hadda, kuma duwatsu suna dab da su fado akan mutane, su daddare, su farfahe, su nike gabaki daya. Meye dalili? Allah ya ce an da'u lirrahmani walada, saboda an ce Allah yana da da. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, bai dace ba, abun ma bai yi kama ba a ce Allah wai zai riki da. Domin meye ma'anar da? Shine wanda idan ka mutu ya ma addu'a, in kana raye ka tsufa kuma ya dinga taimaka maka. To Allah taimakon wa yake nema? Baya neman taimakon kowa, don haka bashi da bukatar da. to yasa sama da ke saboda wannan kalmar Allah ya gina ta ko kasa saboda wannan kalmar Allah ya shimfida ta duwatsu saboda wannan kalmar Allah ya tsaye da su da aka furta wannan kalmar he suka nemi su rugurguje saboda kalmar la ilaha illallah Allah ya gina su to da aka nemi a kariya kalmar wannan kokarin kariya wannan kalma ta kalmar shahada sai ta sa duwatsu suka nemi su wargaje na fata an bayyana magana shine wani guri yake cewa law anzalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min madha min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkaru Allah yace da zamu sauke wannan qur'ani wanda yana dauke da kadaita Allah cikin bauta yana dauke da wargaza duk wani allan da aka danganta allantaka zuwa gare shi yace da a ce zamu ainihin wato dora qur'anin nan da nauyin abin da ke dauke a cikin sa akan wani dutse Allah yace la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da ka ganhi cikin kankan da kai da farfashewa da warwatsewa saboda tsoron Allah Allah yace waɗannan misalai muna buga su ne amma ga wanda suke da tunani a wajen kadaita Allah cikin ainihin wato bauta ba sa yi wa Allah shirka dan haka dai saboda wannan kalma ne Allah ya halicci sammai ya halicci kasai wa min ajliha iftaraqa an-nasu ila fariqaini akan wannan kalma ne mutane suka rarrabu wasu suka yi kudu wasu suka yi arewa wasu suka yi gabar wasu suka yi yamma wasu suka zama masu tauhidi wasu suka zama marasa tauhidi wasu suka zama ahlus sunna wasu suka zama yan bid'a wasu suka zama azzalimai wasu suka zama adalai ko da wannan kalmar ne duk take rarrabe waɗannan abubuwa mutane suka ainihin wato rabu kashi ainihin wato guyu fariqun fil jannati ko wa fariqun fis sa'ir wasu suna cikin aljanna wasu kuma suna cikin sa'ira wanda suke cikin aljanna wanda su ne suka riki kalmar suka rike ta suke aiki da ita wanda kuma suke cikin sa'ira su ne suka watsar da kalmar suka yi wancakali da ita ba ruwan su cewa da Allah ya dinnan fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika babu ruwan su da wannan fa'alam din basu yadda su fahimci kalmar su karance ta su gane ma'anar ta ba ruwan su to duk wanda ba ruwan sa da kalmar ba ruwan sa da ma'anar ta ba ruwan sa da aiki da muqtabaha abinda kalmar take hukuntawa kuma ta kunsa to wannan yana cikin wuta kai tsaye wanda kuma duk ya gamsu ya yarda yake kuma bincike da sanin ma'anarta to wannan kai tsaye yana cikin aljannar Allah Allah ya shigar da ni da ku baki daya wa kalimatu la ilaha illa Allah Sheikh Raslan yace wannan kalma ta la ilaha illa Allah hiya kalimatul ikhlas ita ce kalmar ikhlas li'annaha tanfi shirka billahi wa tasbutu al'ibadata lahu domin tana kore shirka da Allah subhanahu wa ta'ala wa tasbutu al'ibadata lahu kuma tana tabbatar da bautawa Allah shi kadai ba hi da abokin mai tarayya na fata an fahimta ku bi ni bashi insha Allah ta'ala gobe abin nan sati mai zuwa zamu zo mu da wani littafi wanda zamu gutsuru wani abu a ciki shine nubdhatun min al-aqidati wa tawhid wato nubdha wani bangare na daga aqida na fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen zamu zo Sheikh Uthaymeen da kansa zamu bashi fili ya gaya mana me ake nufi da shirka ina fata an fahimta zamu bayani in Allah ya yarda ko na manta da Allah a tuna mu to shine yake cewa wannan kalma tana kore shirka ga Allah tana kuma tabbatar da ibada ga Allah shi kadai wahdahu shi kadai subhanahu wanda yake mai sarki dan haka duk abin da ake dangantawa Allah na shirka to ita wannan kalman tana kore shi ne ba ta yadda da shi ba tana fada da duk wani abin da za a fada na shirka dangare da Allah subhanahu wataala da dukkanin wani aiki da za a aikata na shirka dangare da Allah amma tana tabbatar da abotawa Allah shi kadai duk kalmar da za a fada wa Allah wanda take da alaka da kadaita shi cikin ibada to kalmar tana tare da wannan ina fata kun ta Allah ya shiryar da mu fa hiya kalimatul ikhlas dan haka ita ce kalmar ikhlas ina fata an fahimta ita ce kalmar ikhlas kalmar tsantsanta bauta da Allah subhanahu wataala ikhlasut tauhid wanda hine ikhlasut tauhid wato ikhlasi na tauhidi, watu ikhlasi na bauta wa Allah sakani kuma da Allah, ka bauta wa Allah sakanin ka da Allah, watu akwai bambanci tsakanin mai bautar Allah da kuma wanda yake bauta wa Allah tsakaninsa da Allah. Wato duk bautar da zaka yi ya zamanto Allah kake nufi da ita, lada kake nema a gurin Allah, ba wani bukata kake da ita ta musamman da yasa kake wannan bautar ba. Duk mutumin da ke bauta wa Allah sai ya zamanto manufarsa ta bautar ba yana nufin Allah ya bashi lada bane, to irin waɗannan ne Allah ya faɗi yadda zai da ibadarsu a gobe kiyama. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, sai yace ne faj'alnahu haba'an mansura, zamu dumfari, zamu tunkari, zamu ainihin wato kai hannu zuwa ga duk abin da suka aikata na aiki. Kaga dai aikin an yi shi, yasa Allah yace ila ma amilu min amali, zamu tunkari duk abin da suka aikata na aiki. Kaga an aikata aikin kenan ko, sun yi sallah, sun yi azumi, sun yi haji, sun yi zakka, sun yi umra, sun yi sadaka, sun yi biyayyar iyaye, sun yi biyayyar Allah, sun bi sunnar manzon Allah, duk wani abin da ake bukata na ibada sun yi, amma matsalar su guda daya shine suna yi ne dan wata manufa ba dan neman yardar Allah ba. To duk mutumin da ya bauta wa Allah duk wahalar da ya sha akan bautar Allah sai zama zuciyarsa ba ta rike da cewa Allah ke nufi da wannan bautar, wallahi tallahi jama'a ya bata wa kanshi lokaci. Yasa ikhlasi malamai suka ce babu romo da dan adam musulmi ke samu sama da a ce yana da ikhlasi a cikin ibadarshi, saboda hi dadin ikhlasi hatta aikin da baka yi ba ma Allah yana baka ladan shi. Adamul ikhlas kuma sai ka gama shan wahalar aikin kuma a hana ka lada, to kaga akwai asara babba. Mai ikhlasi yana samun ladan aikin da bai aikata ba, mara ikhlasi kuma zai jima yana aiki yana ganin kamar ya hai, amma wallahi tallahi bai hai ba, aikin banza yayi. Yasa yana daga cikin addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yakan ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika, ai alal ikhlas, tabbatar da zuciyata akan wannan addinin, ma'ana tabbatar da zuciyana akan yin aiki dan kai. Jama'a kuna fahimta, ku duba dai ikhlasin manzon Allah, shine ma shugaban masu ikhlasi, shi aka turo ya karantar da ikhlasi, shine yake koyar da yadda ake ikhlasi, amma a hakan yana addu'a yana cewa Allah ka tabbatar da ni akan ikhlasi. To ni da kai kuma su waye ne? Dan haka dole abin sai ka hada da addu'a, sai ka hada da neman yardar Allah da dacewa, abin ba dabara bace ba hikima bace. Yasa sai ka ga babban malami wanda ake ji da shi, amma wallahi malam ya rasa ikhlasi a cikin aikin shi, sai ka ga dan takurkurun mutum wanda an raina shi, wallahi idan ikhlasin sa ya inganta, wallahi sai ya zama albarkar rayuwarsa da iliminsa ta fita waɗancan jibga-jibgan malaman. Haka ne ko ba haka ba? Cikin wanda kake karantarwa sai a samu wanda ya fi ka ikhlasi, kai kake karantar da shi amma wallahi ya fi ka ikhlasi. Shi ikhlasi wani abu ne ɓoyayye wanda ba wanda ya san shi sai waye, sai Allah. Yasa ba a yanke hukunci a cewa na ba dan Allah yayi ba, kowa na ba dan Allah yake, baka da wannan, wannan ba hurumin kowa bane, hurumin waye ne? Hurumin Allah ne. Yasa wani daga cikin sahabbai an je yaki, sai ya bi wani kafiri zai faske shi, sai yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah, sai yace kadhabta, qala ha khawfan min alqital aw khawfan min alqatl, yace ƙarya kake, ya faɗe ta ne saboda yana tsoron kisa. Da aka zo aka bawa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama labari, ihmarra wajuhu, fuskar manzon Allah ta canja, idanunsa suka kada suka yi jawur ransa ya baci yace hallasha qaqta qalbahu in kai kayar isa me yasa baka tsaga zuciyarsa ka gane ba dan Allah ya fada ba yace nahnu umirna bil zawahir ma umirna bil bawatin mu abinda aka ce mana abinda ya bayyana na zahiri na mutum mai masa hukunci da shi abinda ya buya na batini baka da iko akan shi wannan Allah ne kadai ke iko da shi dan haka in mutum ya zo yayi mai aikin alheri sai Allah ya ma albarkawa ne Allah ya karba Allah ya amsa kada ka ce ai wani ba dan Allah yayi ba wannan halin munafikai ne su ba za su yi ba wanda kuma di yayi he su ce ba dan Allah yayi ba haka ne ko ba haka ba su kawai ɗan a bata ruwa ne ba dan a sha ba ba za su yi aikin alheri ba wanda kuma di yayi he su danna masa adamul ikhlas akan shi su ce ai ba dan Allah yayi ba kai kuma idan kai aiki sai aka ce ba dan Allah kai ba kai dariya kai murmushi kace Allah ya kamsa mana kar kai daren kai baci domin malamai suna cewa ana gane mutum mai ikhlasi ne idan yayi abu tsakaninsa da Allah sai aka kushe wannan sai ya sa ya ƙara fawa ma akan aikin ba wai ya rage ba idan ka ja baya saboda an kushe to alama ce ta cewa lalle ba dan Allah kai ba alama ce amma idan ka daure kai hakuri ka ci gaba da yi to sai a gane cewa wannan dan Allah yake yi wannan alama ce da ake gane haka haka kuma ana gane mutum bashi da ikhlasi idan yayi aiki sai ya zama aka yaba aka jinjina sai kaga wannan ta ƙara masa fawa masu ikhlasi buya suke yi ma ba sa so a gane sun yi in ku har kuskure ya faru aka gano su to kokari suke su nuna wa mutane cewa wannan fa aikin ba komai bane jama'a kuna fahimtar magana yasa an samu misalan irin wannan daga cikin magabata daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin tabi'ai daga cikin tabi'ut tabi'ina Al-Hasan dan Ali dan Abi Talib Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus malamai suka ce ba a gane cewa anguwar da ke rayuwa da layukan da ke mu'amala da su talakawa bane ba su da abincin da za su ci har ranar da ya mutu saboda da daddare karfe 12 kowa yayi bacci sai ya je ya shiga store din sa da kansa matansa suna bacci ƴaƴansa suna bacci kowa na sa yana bacci sai ya auna shinkafa ya aura shinkafa kwano 10 sai ya dauko riyal 2000 sai ya saka a cikin buhun sai ya saba a gadan bayan shi sai ya fito sai ya bulayi sai ya je gidan wani sai ya ajje shinkafar sai ya kwankwasa kofar da karfi sai ya ji an zo za a bude sai ya fita da gudu ana budewa sai a ga shinkafa a buhu mai gida ya dauka ya shiga cikin gida yana budewa sai ya ga dirhamomi da daloli a ci ga abinci ga kudin cefane akai binciken duniyan nan a gane cewa wake wannan aikin wallahi aka kasa ganewa saboda tsantsar buya baya so a gane ranar da ya rasu daren da ya zo za a kai wannan abincin a ranar Allah ya dauki rayuwar shi sai zama duk gidajen da yake raba musu abincin nan babu inda aka kai a wannan daren sai aka gane ayya ashe Al-Hasan ne yake kai mana wannan abinci saboda tsabar ikhlasi ba wanda ya gane sai ranar da ya mutu jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka ku zamto masu ikhlasi akan duk abin da zaka yi na ibada ya bayyana ba yadda aka iya amma kar ya zama manufar ka shine a gane kana yi ya zamanto a zuciyarka kokari kake kawai Allah ya ga abin ya yarda da shi amma kai ba damuwar ka bane in an gane ko ba a gane ba damuwar ka bane a ce an yaba ma ko ba a yaba maka ba jama'a ba min ikhlasi yana da wahala yanzu nan da nake magana wallahi wani zuciyar shi bugawa take yi saboda ya sai yana da matsala to kai hakuri da ni da kai duk mu dauki wannan nasiha ina fata an fahimta wallahi shine gaskiyar magana in muka kauce wannan to mun kauce wa gaskiya duk mu dauka mu gyara ayyukan mu na addini mu yi kokari mu rufa su idan kuma sun bayyana to mu yi hakuri kar ya zamanto wannan bayyana ita muke bukata ya zamanto muna neman yabawar Allah ne da kuma jinjinawar Allah bayin Allah da yawa suna alkhairi da yawa mutane ba su sani ba wallahi sai mutun ya rasu sannan za a gane shi yake kaza ko kuma tasgaro ta faru ya bar gari ko baya kusa sai a gane okay ashe shi yake kaza wani lokaci ba a gane muhimmancin mutum sai idan wata mas'ala ta faru baya ya samu tasgaro dangare da gudanar da wannan abu sai a gane cewa ashe wani shi yake mana kaza yake mana kaza yake mana kaza to wannan yana daga cikin muhimmin abu da ya kamata mu sani shi yasa malamai suka ce wato mutum mai ikhlasi yakan samu ladan abin da bai ainihin wato yi ba yanzu wannan sahabi da na ba da kissa sannan malamai suka ce har duniya ta nade din ranar da lokacin kai wannan abincin yayi sai Allah ya sa an bude file din sa an zuba masa ladan abin da ya saba yi alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun an gane ko saboda haka kowa yayi kokari ya ga cewa yana ayyuka na ibada dan neman yardar Allah ba dan wata manufa ba ba laifi bane idan a cikin ayyukanka na ibada wasu abubuwa suka same ka na alheri to wannan sai ya zamanto busharati ajila abinda ake cewa bushara ajila wato wani albushir na gaggawa Allah ya gaggauto ma da wani albushir kamar yadda Abdurrahman dan Auf ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya same shi ya kasance sahabi ne mai daraja har suna faɗa a kissa ke cewa saboda albarka da Allah ya yi wa rayuwar shi ko kasa ya diba ya tafi kasuwa tallanta sai an samu mai saya saboda albarkar sa har wata rana da ya ga yadda Allah ke danno mishi arziki da yadda yake ta samun kuɗi yazo ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullahi anya ba rabo na lahira ko Allah yake bani ba nake cinyewa tun anan duniya manzon Allah ya ce kalla wallahi ko kadan anta min ahli janna kana cikin yan aljanna saboda haka baka da matsala wannan albarka ce ta rayuwa da Allah ya yi ma saboda haka zai iya yiwuwa mutun yana cikin rayuwar sannan Allah ya ta tumbudo masa abubuwan albarka da alheri yayi tai masa albarka sai ya dinga ganin anya shi ko ba wai wani matsala ma ya samu ba wallahi ba matsala bace matukar kana sanye da Allah a zuciyarka wallahi baka da matsala bawan Allah ci gaba da abinda kake yi babu wani abin da zai same ka da izinin Allah Allah ya kara mana ikhlasi da tauhidi ya kara mana yi saboda hi subhanahu wataala saboda haka a wannan kalma ita ce kalimatul ikhlas yace ikhlasut tauhid ikhlasin tauhidi wato bautawa Allah shi kadai kar a hada shi da kowa wa ikhlasul ibada da kuma a ikhlasi na ibada ma'ana yin bautar kuma saboda shi wannan ana magana ikhlasut tauhid ana nufin a bautawa Allah jama'a kun fahimci magana kar a bautawa wani koma bayan sa ikhlasul ibada kuma ana nufin a yi bautar saboda me saboda neman lada kaga wani yana ibada lalle Allah yake bautawa amma zuciyarsa kuma ba ladan yake nema gurin wa ba gurin Allah ba to wannan ba shi ake magana a ikhlasul ibada ba ikhlasul ibada ana nufin ka bautawa Allah kuma dan neman ladan Allah ikhlasut tauhid kuma ka bautawa Allah shi kade karka hada shi da wani cikin bauta abun guda biyu ne amma sai ka dan nutsu zaka fahimce shi ina fata an fahimta dan haka watajannubu shirki da kuma nisanta shirka billahi ta'ala da ga Allah subhanahu wa ta'ala mutun ya nisanci shirka shirka matsala ce jama'a wa hiya kalimatu taqwa wannan kalma ita ce kalmar taqwa kalmar jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala kamar yadda ubangiji subhanahu jalla wa ala ya fada mana yake cewa izja'al alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyya lokacin da Allah madaukakin sarki ya sanya wa kafirai a cikin zuciyarsu akwai alhamiyya shine al'unfu wal ghadabu shadid wato kyama da ainihin wato jin haushin musulunci fushi da gaba da addinin Allah hamiyatul jahiliya irin fushi da gaba da addini irin na jahiliya ina fata an fahimta wato Allah ya sanya zukatansu suna nunkufu suna cikin nunkufurci da kin addinin Allah da kin Annabi Muhammad da kin Qur'ani da kin duk wani abin da yake da alaka da musulunci Allah madaukakin sarki yace fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi amma sai Allah ya saukar da nutsuwar shi akan wane ne akan manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala almu'minina kuma ya saukar da nutsuwar shi da kuma kwantar hankalin shi akan mu'minai Allah ya ce wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahatta biha, kuma Allah ya lazumta musu kalmar takawa. Kaga kai tsaye sai Allah ya kira kalmar la ilaha illallah kalimatu madha, kalimatu takawa, kalmar takawa karara Allah ya kira ta a cikin wannan ayar, cewa ita wannan kalma kalma ce ta takawa, kalma ce da idan mutun ya san ma'anarta kuma ya kudirce abinda take kunshi a ciki, to tabbas zai samu tsoron Allah. Amma wallahi idan baka san ma'anarta ba, kuma baka kudirce ka yarda da abinda take kunshi a ciki ba, to lallai ba za ka samu wannan ba. Man qala ha muqtaqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha yub'athu yawm al-hashr najin aminan. Ko man qala ha muqtaqidan ma'anaha, yace duk mutumin da ya fade ta yana mai kudirce da sanin ma'anarta. Ina fata an fahimta. Wa kana amilan bi muqtadaha, kuma ya zamanto yana aiki da duk abin da kalmar take hukuntawa kuma ta kunsa. Ina fata an fahimta. Ka fade ta, ka san ma'anarta, kuma kana aiki da abin da take kunshe da shi, kuma kana aiki da abin da take hukuntawa. Jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku? Fil qawli wal fi'li wa mata mu'mina, a cikin maganganunka da kuma aikinka la ilaha illallah ana ganin athar dinta, ana ganin alamarta. Ko sai ce yub'athu yawmal hashr najin amina, to gobe kiyama za a tashe ka a matsayin ka tsira kuma kana cikin aminci. Ina fata an fahimta. Ka tsira kana cikin aminci. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi, sai ce me ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna, wanda suka yi imani da Allah, hakikanin imani, suka tsantsanta wannan kalma saboda Allah, tsakanin su da Allah, suna kudirce da ma'anarta da abin da ta kunsa, suna gaskata ta, suna aiki da ita. Walam yalbisu imanahum bizulmin, kuma ba su takuɗa imanin su nan da zalunci irin na shirka ba, kamar yadda yazo a tafsirin Abdullahi dan Abbas. An gane magana da ke ku? Manzon Allah yace ulaika lahumul amnu, abunan Allah yace ulaika lahumul amnu, wato waɗannan suna da wani aminci a lahira. Wa hum muhtaduna, kuma in kana neman shiryayyu, to su ne sahun farko. To shine yace man qala ha mu'taqidan ma'anaha wa kana amilan bi muqtadaha fil qawli wal fi'li wa mata mu'minan yub'athu yawm al-hashr najin aminan, sai yace fa inna ma'anaha alladhi alayhi dallat yaqinan wahadat ilayhi alaysa lillahi ilahun yu'badu illa al-ilahul wahidul mutafarridu wa bi shurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qa'iluha bin nutqi illa haythu yastakmiluha. Wallahi ba za ka taba amfanuwa da wannan kalmar ba sai ka san waɗannan ka'idojin ta guda bakwai: al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wal wasidqu wal ikhlasu wal mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba. Haka ya faɗa a cikin sullamul wusul ila ma'rifatul usul. An gane maganar da ke ko? Allah ya shiryar da mu. Saboda haka, kamar yadda malamai suka faɗa, lallai lallai wajibi ne akan duk wani mutum musulmi wanda yake amsa hi musulmi ne, to ya tsaya ya nazarci wannan kalma, ya aiki da abin da ta kunsa. Wallahi wallahi jama'a, duk yawan ibadar mutum, duk yawan aikin alherinsa, duk sammakon ka zuwa masallaci, duk ka je kai karatun alqur'ani, duk wani abu da zamu zo, ai zamu zo akwai shurut, akwai nawaqidha, akwai wane ne zamu zo, ba a fara karatu ba har yanzu jama'a. Shi yasa maimaita karatu wani lokaci yake da albarka. Akwai abubuwan da lokacin da muka karanta littafin nan a karan farko ba mu bayyana su ba, to amma yanzu in Allah ya da ba wata gaba da zamu fallake ta illa iya abinda Allah ya sanar da mu, sai mun bayyana shi insha Allah. Saboda wallahi ba mu da wani aiki da Allah ya turo mu illa mu fahimci kalmar shahadan nan, kuma mu yi aiki da ita yadda Allah madaukakin sarki yake bukata. Jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku? To idan an samu wannan, to rayuwa ta yi kyau, kuma lahirar mu za ta yi kyau insha Allah. Allah ya sa lahirar mu ta yi kyau jama'a. To shine yake cewa fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, Allah ya saukar da nutsuwarsa akan manzon shi, wa alal mu'minina, kuma Allah ya saukar da nutsuwarsa akan mu'minai, wa alzamahum kalimatat taqwa, kuma ya ainihin wato luzumta musu kalmar takawa, ita ce kalimatu la ilaha illallah, sai Allah ya ce wa kanu ahqqa biha wa ahlaha, kuma dama su suka fi cancanta da ita kuma su ne ma'abotanta, domin dama ya kira su mu'minai wa alal mu'minina ay alladhina amanu bila ilaha illa Allah wa amanu billahi wahdahu la sharika la wa saddaqu Allah wa rasulahu. Haka ne, dan haka sai Allah ya ce su mu'minan nan dama su suka fi cancanta da ita kuma su ne suwa ma'abotanta ahalinta, wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. An gane ko? Sai Allah ya ce wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, lalle Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne dangane da komai. Dan haka al-ilmu, wato al-ilmu alladhi ma sabaqahu jahal wa la yudrikuhu nisyanu. Idan an ce ilimi dangane da Allah, to shine ilimin da ma sabaqahu jahalun, jahilci bai rigayi ilimin Allah ba, wala yalhaquhu nisyanun ko wala yudrikuhu nisyanun, mantuwa kuma ba ta riskar ilimin Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya, ubangijinka ba mai mantuwa bane. To shi yasa kullun an ce ilimi aka danganta shi da Allah, to ka dauke shi a wannan ma'anar. Shi kuwa ilimin dan adam sabaqahu jahalun wa yudrikuhu aw yalhaquhu nisyanun, idi inda ilimin dan adam yake, to jahilci ya rigayi wannan ilimin. Haka ne ko ba haka ba? Allahu khalaqakum min butuni ko fi butuni ummahatikum, ko Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an faj'ala lakum sam'a wal absara wal afida, wato Allah hi ya fitar da ku daga cikin iyayenku. Allah ya ce ba ku san komai ba. Jama'a haka ne ko ba haka ba? A wani guri kuma yace wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Allah shi ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata, ba abin da kuka sani, amma daga baya Allah ya sanya muku ji da gani da kaza da kaza da kaza, kuka dawo wanda kuke tinkahu da abin da Allah ya sanar da ku na ainihin wato ilimi. To Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Dan haka yake cewa, wannan ya zo a cikin suratul fatihi aya ta ainihin wato 22, wa kalimatut taqwa din nan da ya faɗa a cikin wannan aya, malam yace hiya la ilaha illallah, ita ce kalman nan dai ta me? Ta la ilaha illallah, wa hiya al-urwatul wuthqa, kuma ita ce igiyar Allah mai ƙarfi. An gane? Ita ce igiyar Allah mai me? Mai ƙarfi. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratul baqara aya ta 356, Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko 200 ne kai? 200 ne ko? 256. Allah ya ce faman yakfur bi taghut, wanda duk ya kafirce wa taghut, jam'u ma yu'badu min dunillah, dandazo da taran duk abin da ake bautawa ba Allah ba sune taghut. An gane maganar da kyau ko? Allah ya ce wanda duk ya kafirce musu, wa yu'min billahi, kuma yayi imani da Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, Allah ya ce wannan yayi riko da igira Allah mai meye, mai karfi, lam fi sama laha, wanda ba za ta tsinke mishi ba, ba za ta tsinke mishi ba sai a gaban Allah, ba za ta tsinke masa ba sai a cikin aljanna, ba za ta tsinke shi ba sai cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu sami'un alim, lalle Allah mai ji ne kuma masani. Ka duba waccar aya sai ta kulle da wallahu bi kulli shay'in alim, wannan alima, wannan kuma ta ƙari wallahu sami'un alimun. Dan Allah madaukakin sarki ya nuna maka kan cewa wannan kalma ta shahada ana so sai an santa ne, ba wai kawai ka karanta ta ba, wallahi sai ka santa. Yasa ma galibi malamai suka ce duk inda Allah ya magana akan kadaita hi da bauta, zaka ga ya rufe wannan magana din da cewa Allah masani ne, wato ya san wanda yake bauta masa tsakani da Allah, kuma ya san ma'anar bautar da kuma kadaita hi da ibada, haka kuma ya san wanda baya bauta masa kan wannan tsari. Sannan fa'ida ta biyu shine, lalle kalmar ba theory kawai ake karanta ta ba, a'a ana so a haddace ma'anarta da kuma abin da ta kunsa, sannan kuma a yi aiki da ita yadda Allah ya hukunta a yi aiki da ita. To bayan ka san ma'anarta sai aiki. To idan ka cika waɗannan abubuwan guda biyu, to shikenan da izinin Allah kalmar ta samu karkuwa a gurin Allah dangane da kai a matsayinka na bawan shi. Allah ya karba mana wannan kalma ta mu. وهي الأحد الذي ذكر الله تعالى في قوله wannan kalma ita ce alƙawarin nan da Allah madaukakin sarki ya kulla a cikin fadin sa cikin suratu maryam subhanahu wa ta'ala yake cewa la yamlikuna shafa'ata mutane ba sa mallakar ceto illa man ittakhadha indallahi ahada sai wanda ya dauki ya rike alƙawari daga gurin Allah na'am indar rahmani ne makwai indallahi ko illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai wanda ya riki alqawari al-ahad ay al-ahad alladhi bainana wa bainahum shahadatu an la ilaha illallah alqawarin da ya bambanta tsakanin mu da suwa kafirai shine shaida babu ambota da gaskiya sai waye sai Allah so dan haka wannan alqawari anan malaman tafsiri da yawa irin su al-imam ibn jarir ne at-tabari irin su al-imam ibn kathir ibn al-quraish irin su al-imam al-bagawi a cikin tafsirin sa da sauran manyan malaman sunna suka ce al-ahadul ladhi dhakarahu Allahu huna huwa ahadu la ilaha illa Allah wato alqawarin da Allah ya ambata a wannan aya yana nufin alqawari na bauta masa ba tare da an hada hidawa ba da komai ba to duk wanda yake da wannan alqawarin ya rike wa Allah wannan alqawarin ya kuma je lahira da hi garau to yana daga cikin mutanen da Allah zai ba su damar menene yin ceto shine abinda aya take nufi la yamlikuna shafa'a ba da wannan aka bude ba ba sa mallakar ceto su mutane su wane kade suke iya mallakar ceto a gobe kiyama sai Allah ya ce illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada sai fa waɗanda suka rike alƙawari tsakanin su da waye da ar-rahman shine Allah to wannan Allah tauhidi garau ka je wa Allah da aqida garau ka je wa Allah da kalmar shahada fas to kana cikin waɗanda Allah zai ba wa dama kai me kai ceto jama'a darasin ya fita to wannan shine abin da aya take nufi kaga kenan wannan kalma ta zama ta kalimatul ahad ita ce al-ahadu alladhi bainana wa baina khaliqina subhanahu wa ta'ala alƙawarin da muka yi tsakanin mu da ubangiji shine aliyu na mangizariya ina yawan karanta muku wannan baitin ku haddace shi yake cewa ka riko wa'adi ga Allah zaka yin azumi da sallah hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba ma'ana ka riko wa'adi ga Allah ka kulla alƙawari tsakaninka da Allah cewa zaka bauta mishi shine wannan alƙawarin da yanzu Allah yake faɗa mana a cikin wannan aya cewa ba za ka bauta wa kowa ba sai shi domin tun muna tsatson ainihin wato annaba Adam Allah ya tambaye mu yace alastu bi rabbikum mu ba ni ba ubangijinku bane me muka ce masa qalu bal walakin shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilu na fata an fahimta Allah ya ce ni da ya tada da duk halitta a cikin tsatson annaba Adam sai ce ni kan waye ne ni dukkan mu nan da ma wanda ba san duk duniya har da Donald Trump kowa na fata an fahimta duk muka cewa Allah mun yarda kai mahaliccin mu ne kuma za mu bauta maka to yanzu wasu sun saba wannan alƙawarin ko ba su saba ba sun saba sai Allah ya ce to na fada muku haka ne na kafa wannan shaidan ne saboda gobe kiyama kar ku zo ku ce mun kun manta na fata an fahimci magana yanzu wannan tambayar ka ina bautar da kai muka ce a ai Allah ni baka ce in bauta maka a na faɗa kace to wallahi na manta Allah na fata an fahimta Allah ya ce to saboda wannan ne na kafa wannan shaidan na kafa wannan hujjar tsakanina da ku na fata kun fahimci magana mun rafkana mun manta Allah ya ce saboda wannan ne haka to yanzu kaga da yawa daga cikin wanda aka dauko wannan alƙawarin an manta shine akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam na fata an fahimta to sai Allah madaukakin sarki ya shafi gadan bayan annabi Adam sai debo dukkanin halittar da Allah zai yi cikin tsatson annabi Adam sai Allah ya nuna annabi Adam ya ce to ga zuriyarka da zaka haifa yaga wasu mutane yimu hakan nan wasu halittu kanana je to duk waɗannan ƴaƴanka ne to sai yaga wani yana wani haske yana dan walwali hakan nan yana dan haske a cikin waɗannan kananan yimu din sai annabi Adam ya tambaya Allah yace wannan fa waye ne sai yace Idris ne annabi Idris ɗaya daga cikin ƴaƴanka na fata an fahimta sai yace shekara nawa zai yi sai yace zai yi shekara nawa zai yi shekara 60 ko kuma 160 ba zan iya tunawa ba sai annabi Adam Allah shi ya tambaya Allah ni kuma shekara nawa zan yi sai yace shekara kaza zaka yi sai annabi Adam yace to a rage shekaru 40 daga cikin nawa a ƙara wa Idris din nan ya zama shekara 200 zai yi au kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bazan iya tuna actual shekarun ba ina fata an fahimta shikenan sai Allah ya ce to shikenan an gama aka debo shekaru aka ƙara annabi Idris ranar da mala'ika ya zo zai dauki annabi Adam sai annabi Adam ya ce juya ni ba yau ne ranar mutuwa ta ba yace ya zaka ce ba ranar yau ne ranar mutuwar ka ba yace ai akwai sauran shekara 40 cikin shekarun da muka yi da Allah zan yi sai aka ce ka manta kun yi magana da Allah kaga ɗaya daga cikin ƴaƴanka annabi Idris ka tambayi nawa ne shekarun sa aka gaya ma kace to a debo a cikin naka a ƙara mishi aka debo aka ƙara masa ai wannan shekarun ba naka bane sai annabi Adam ya ce kai ni fa na manta ba ai haka da ni ba ina fata an fahimta manzon Allah a cikin hadisin yace fanasiya sai annabi Adam ya manta fanasiya ummatuhu wannan dalilin yasa duk muke da mantuwa kaji tarihin mantuwa ina fata an fahimta dan haka duk wata mantuwa da kake babanka annabi Adam ya fara ta tsakaninsa da Allah suka yi magana kuma ya manta shine waccan ayar take cewa walaqadi ahidna ila adama fanasiya falam najid lahu azma ina fata an fahimta mun yi alƙawari da annabi Adam muka ce ga shekarun sa yace a ƙara wa ɗan sa kaza amma fanasiya sai ya manta da muka zo muna masa magana sai ya manta yace shi ya manta ba ya haka da shi ba Allah yace falam najid lahu azma ba mu sami azama tattare da annabi Adam ba to a takaicen takaitawa duk wannan muna ƙara sharhi ne da fashin baki a dangane da wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma ma'anarta jama'a kuna fahimtar magana dan haka yace hiyal ahadul ladhi zakara Allahu ta'ala fi qawlihi la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahada wa hiyal hasanatu kuma ita ce al-hasanatu wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce al-hasana allati zakara Allahu ta'ala fi qawlihi wanda Allah ya ambace ta a cikin fadin sa a cikin suratul naml ko yake cewa man jaa bil hasanati wanda di yazo da al-hasanatu falahu khairun minha falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idhin aminu wa hum min faza'i yawmi idhin aminu Allah ya ce man jaa bil hasana wanda di yazo da al-hasanatu ita ce menene kalmar la ilaha illallah ita ce al-hasana gaje musamman abin nan in ka je kana karanta malaman da suka yi tafsirul mawdu'i wato tafsiran da aka yi su dangane kun san tafsiri ya kasu kashi-kashi akwai tafsirin da iya luga yake dubawa akwai kuma tafsirin da fiqhun ayoyi yake bi kaza halal ne kaza haram akwai tafsirin da kuma tsantsar aqida da tauhidi ina fata an fahimta yake dubawa to tafsiran sun kasu kashi-kashi to idan ka je kana bibiyar tafsiran da suke da alaka da ainihin wato a alaka da tauhidi suna fassara ayoyi ne based on abin da suka fahimta na tauhidi da aqida to zaka ji cewa sun fassara cewa wannan kalma da Allah madaukakin sarki yake cewa man jaa bil hasana yana nufin menene ai man jaa bi kalimati la ilaha illallah an gane ku sai Allah ya ce falahu khairun minha to za a bashi abin da ya fita alheri menene abin da ya fita alheri shine aljanna an gane magana da kyau ko saboda da ita ne za a shiga aljanna dan haka ita kanta kana fadin ta ne dan ka samu shiga ina aljanna sai Allah ya ce wa hum min faza'i yawmi idhin aminuna kuma mutane masu wannan kalma da za su je da ita a gobe kiyama dangane da furgici da razanin ranar tashin alkiyama suna cikin menene suna cikin aminci wa hum min faza'i yawmi idhin aminu jama'a kun fahimci magana da kyau ko yazo a cikin suratul namli aya ta 89 wa hiya kalimatul haqq ita ce kuma kalma ta alhaqqu in ka ji an ce alhaqq kalimatul haqq ai kalimatul la ilaha illallah kalimatul hasana kalimatul la ilaha illallah kalimatul ahad kalimatul la ilaha illallah urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah to haka nan ma alhaqq ita ce kalmar la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala ya fada mana a cikin suratul zukhruf yace illa man shahida bil haqqi ko sai wanda ya shaida da ni kalmar la ilaha illallah ita ce alhaq shine illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun bayan sun shaida da ita kuma sun san ma'anarta shine wa hum ya'lamuna ai wa hum ya'lamuna alla ilaha illallah sun san lalle ba abun bautawa bisa cancantar dacewa sai waye sai Allah sun shaida haka kuma sun karanta haka ba iya shaidawa kawai suka yi a baki kuma ba su san ma'anar hakan ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ku illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai fa waɗanda suka shaida da gaskiya da kalmar shahada wa hum ya'lamun kuma sun san wannan kalma ta shahada sun san wannan kalma ta la ilaha illallah to waɗannan sune waɗanda suke mu'mini na gaskiya sune suke bayin Allah nagari sune waɗanda Allah madaukakin sarki zai ainihin wato yi musu darajar da kima duniya da ainihin wato lahira wa hiya kalimatu taqwa allati dhakara Allah ta'ala bi qawlihi a ina muke ne haka ne ku wa hiya kalimatu taqwa sai kalmar taqwa allati dhakara Allah ta'ala fi qawlihi wa alzamahum kalimatu taqwa kalimatu taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha mun karanta wannan aiko wannan mun yi bayani akan ta to ina ganin sai mu dakata anan zamu iya zamu tahi wa hiyal mathalul a'la alladhi dhakara Allah ta'ala fi qawlihi wa lahul mathalul a'la an gane ko zamu tashi a wannan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai da ni da ku muna addu'a Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike ina muna addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya sa aljannar firdausi ta zama komar mu subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato haramta wutacin naman jikinmu za a kira sallah ko to bismillah